Daga muryar Amurka a Washington DC. Wassalamu alaikum alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Niger din wanda suka hada da radio amfani sarauniya da Maniya FM. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safina Tsada Sodengi, Hafsat Bello ɗan mai sauri.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau talata 5 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu waiwayi shin wa'ina aka kwana ne da maganar hukumar bada tallafin karatu ta Tedford a Najeriya da dalibai a kasashen duniya suka ce sun musu da baibayi da kudaden da ya kamata su basu na karatu wanda a watannin baya mun tattauna da daliban da abin ya shafa muka kuma yi kokarin tuntubar su Tedford din amma sun gaza yi mana magana
to ma su waɗannan dalibai da muka tattauna da su a baya din ba su tsaya anan ba domin kuwa sun maka hukumar a kotu kuma ake fafata a gaban kuliya mun tambayi ɗaya daga waɗannan dalibai shin wai me ake ciki ne kuma me suke son cimma ne
muna ta kokari mu ga kancewar an kwato wa mutane hakkin su duk malam Usman mutum ne ya fi karfin gida fa a Najeriya sai kasan da yadda rayuwar take
sai hankali
amma a cikin an koro su da family da ƴaƴan su da komai to tsakani da Allah wannan ta bangaren diplomasiya Najeriya ta tafi kunya ko kursi scholar din duk wanda aka kora za a ce dan take ne amma me yasa mutane masu madafin tinku ba za su tsaya su kalli abin da idan ba tira ba a yi maganin abu
Akwai amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram duk suna nan tafi. Yanzu bari mu fara jin amsoshin naku na tambayar da muka yi muku cewa ta yaya mu da kanmu za mu taimaka wajen inganta matakan ilimi a kasashenmu. Sakon farko ya fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe a gaskiya yanzu zai wahala a ce ga wani shiri ko tsari da zamu yi domin taimaka mu ilimi a kasashen mu domin an baro shiri tun baya idan har ana so mu iya bada wata gudunmuwa a bangaren ilimi to dole sai ilimi daga matakin primary zuwa jami'a ya koma kyauta
to sai kuma sakon Habibu Sa'idu Sakwai yace da Arabiyu Muhammad Gidan Madi suka ce salam yau da gobe Hakika yadda zamu taimaki kanmu da kanmu wajen inganta matakin ilimi a kasashenmu na farko dai goyen bayan iyayen yara na biyu kuma ingantattun malamai masu koyarwa na uku kuma sai mun sa himma da kwazo wajen inganta ilimin na kasashenmu
To sai Bahari Yahaya Unguru jihar Yobe yace salam yau da gobe hakika zamu iya taimakawa ta hanyoyi kamar haka misali bude makarantu taimakawa da kudin aljihunmu sadaukar da wani lokaci domin koyarwa fi sabilillahi a cikin makarantunmu da dai sauransu Allah ya sa mu dace ku tashi lafiya sai Adam Aliyu Telegram da Ibrahim Ango da Ibrahim Senior Pambeguwa suka ce assalamu alaikum filin yau da gobe a gaskiya ilimi shine akan gaba da komai don haka ya kamata a tallafawa matasa irin mu waɗanda suke da hali su taimaka waɗanda ba su da hali domin su samu ingantaccen ilimi wanda nan gaba za a yi tutiya wato alfahari a ƙasar tamu sai kuma malamai sannan su ma dalibai su dinga girmama su ta yadda za su ji dadin karantar da su ku tashi lafiya
to Allah ya sa sai kuma Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Potuskum tare da Fatima Usman suka ce duk ma da duk sai kun zaba okay to wai sako ana mana fige mu ne a shi duk sakon ma sai kun zaba ne kuke sawa kenan suke nufi ko to gaskiya in har babu taimakon gwamnati to da wuya mu taimaka wa junanmu dan hatta kudin rijistar wa egg da neku da wuya mu iya biya to sai kuma wasu gwamnati tana dauke musu nauyi amma daga karshe sai kaga sun fito ko sun fita da sakamako mara kyau wato F9 duka Abun ba dadi.
To sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace yau da gobe mu ma al'umma mu wato suka ce mu ma al'umma muna da dama da zamu inganta ilimi a kasashen mu. Mutane saboda makarantu a unguwannin su domin su rinka koyar da yara da suke zuwa makaranta da wanda ba sa zuwa makaranta domin a samu ilimi mai karko ga al'umma baki daya. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai kamarar Zakari Wai Adamu Kwanta Gora yace hakika muna da gaggarumin rawa wurin inganta harkokin ilimin kasashen mu. Na farko dai yana da kyau mu iyaye mu rinka sanya ido tare da bibiyar irin darussan da ake koyarwa diyanmu ƴaƴanmu dake. A duk lokacin da suka dawo daga makaranta mu rika zaunar da su muna tambayar su me aka koya musu a makaranta. Hakan zai sa mu san irin abubuwan da ake koyar da su idan har ana koyar da su abubuwan da basu dace ba sai mu hanzarta zuwa makarantar domin binciken malaman tare da jin hankalin su akan su rika koyar da dalibai kyawawan darussa.
To sai kuma Yahaya Damnu Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce kafa kungiyoyin tallafawa fannin na ilimi da ma tallafawa yara marasa galihu da uniform wato kayan makaranta kenan da littattafai da sauransu. Na daya ina daya daga cikin hanyoyin da idan muka bi fannin ilimin yaran mu zai ci gaba.
To sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace to kamar yadda muke da dimbin matasa waɗanda suka kammala karatu amma babu aikin yi sai su rika zuwa makarantu na gwamnati don ba da tasu gudunmawar ga ƴaƴan talakawa.
Sai Sadi Energy Tandara Fatuskum yace ilimi garkuwar dan adam hakika mu da kanmu zamu iya taimakawa wajen inganta matakin ilimi a kasashen mu idan muka hada karfi da karfi domin hannu daya baya daukar jinga.
Wajinka. To sai kuma Ashiru Lawal na goma ruwan Baure yace salam yau da gobe. Hakika ilimi shine ginshikin rayuwa kuma tabbas rayuwar da babu ilimi a cikin ta to rayuwa ce mai rauni. Dan haka muna da gudunmawar da zamu baiwa ilimi a fuskar baiwa ta fuskar baiwa malaman makarantu haɗin kai wajen tura ƴaƴanmu makarantu akan kari kuma cikin lokaci. Wannan kadai idan muka yi ba karamar gudunmawa bace ga cigaban ilimi a kasar mu ku tashi lafiya.
To sai Umar Adamu Katagum yace salama masu gabatar da shirin yau da gobe. Ni a gaina tabbas akwai hanyar da zamu bi wajen inganta ilimi a kasashen mu. Da farko dai ya kamata masu ruwa da tsaki a harkar ilimi su mai da hankali tare da sa ido game da ingancin karatun yara tun daga nursery har jami'a. Kai kuma a matsayinka na uba idan yaranka ya dawo daga makaranta ka tambaye shi wani darasin aka musu idan kuma da dama ka ƙara maimaita masa abin da aka koya musamman Najeriya da Niger.
Sai Muhammad Salihu Kauran na Moda yace ƴan magana suna cewa sai da ruwan ciki akan jana rijiya. Mu al'umma muna da taimakon da muke iya bayarwa don haɓaka ilimi a yankunan mu wanda ya kunshi marawa tsare-tsare da manufofin gwamnati baya da kuma bayar da tamu gudunmuwa daidai ƙarfin mu.
Haka yake. To sai kuma Shehu Adamu Rijau yace ta hanyar baiwa ilimi muhimmanci a daina yi masa rukun sakainar kashi kamar yadda wasu iyaye ke yi. Zaka ga sun bar yaran su a gida suna ta wasa ba tare da sun tura su makaranta ba. Ba zai yi a daura wa gwamnati nauyi ba ka cokam. Saboda haka su ma jama'a suna da rawar da za su taka domin gudu tare a tsira tare.
To sai Dauda Hudu Unguru yace salam yau da gobe. Ta yadda zamu taimakawa kanmu wajen inganta ilimi a kasashen mu shine wajen tuttubar ƴaƴanmu idan sun dawo daga makaranta me ake yin musu idan mun sani sai mu karanta musu tuni ko kuma to gaskiya yin hakan zai taimakawa yaran mu wajen fahimtar abin da suke koya amma akasin haka gaskiya yana rage wa yara kwazo. Nagode yau da gobe shirin matasa mai albarka.
To gode kuma.
Sai Alhaji Kabiru Highlander sai ce yau da gobe yadda za a yi shine mu cigaba da kwadaitar da ƴan uwa wajen kokarin su yi kokari wurin koyan ilimi da kuma mu dinga taimakawa yaran da ba su da masu biya musu. In muka yi haka to muna taimaka ma yau da gobe. Muna taimaka ma kanmu ne yau da gobe ku huta lafiya. Ji dadin ku kuma.
Allah to kai ma ka ji dadin ka. To sai Umar Adamu Katagun yace nuna halin ko in kula a bangaren ilimi a kasashen mu na taka muhimmiyar rawa wajen tabarbarewar ilimi. Don haka muddin muna so mu inganta ilimi a kasashen mu ya zama dole mu tashi tsaye mu yi amfani da dukiyar mu karfin mu da ma bakunan mu don samun sauyi mai ma'ana ta wannan fanni. To sai mu ce saboda lokaci dole mu dakata haka za mu ce Safina da Hafsa sai anjima.
To
I'm gonna go to the bathroom.
So baya ga wannan kuma game da maganar da muke ta TED Fund da kuma rikicin da suke ta tafkawa da su da daliban da ya kamata su karbi tallafi a kasashe mun na tattauna da daliban da abin ya shafa tun da TED Fund ta ki samuwa inda kuma muka ji shin yaya aka yi wannan zargagungun din TED Fund ya zarge su musu kafafu har zuwa yanzu
Assalamu alaikum warahmatullahi
Amin wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh walaikum
To da muke magana saboda masu sauraro
Alright ina da balare da duty sai daga cikin waɗanda suke da matsala da hukumar tallafin baiɗi na Najeriya wanda yake boko ya tada da wani kafa ya hana mu hakunan mu
Na san cewa a watanni kaman 6 da suka wuce wuraren kusan kotun gurin jun ne mun yi magana da ku ba ɗaya ba ba biyu ba muka tattauna da wasu ku bayan kai kanka mun yi iya kokarin mu domin wai abin da muke cewa aikin jarida a turanci balance saboda mu dai mu baka kawo daidaito na kowa ka ji bayanin sa mun yi iya kokarin mu muga cewa mun samu tattaunawa da su hukumar TED Fund domin me su ma mu ba su tasa damar kamar yadda muka ba ku damar ku kai kukan ku su ma mu ji nasu kare kan ku kuma nasu kukan to mun yi iya kokarin mu gaskiya Balarabe abu ya faskara akwai yan jarida abokai na ma da nake magana da su nake cewa ko akwai wanda ya san su ko wanda ya san shi shugaban wurin ko makamancin haka suka ce to ai duk su ma kowa ya iya kokarin sa ba wanda ya iya yin magana da shi to abinda ba mu gane ba shine an ki magana ne da gangan a'a an hana sauran su magana ne saboda akwai ofishin da ake kula da maganar yan jaridu ko hulɗa da jama'a duka abu da ya faskara to saboda haka sai muka ce to mu mun riga mun iya namu mun kuma fita haƙi don saboda mun ba su dama kuma ko gobe suka neme mu da kansu zamu ba su dama su yi magana yauwa saboda aikin kenan to na san cewa an kai kotu me ake ciki maganar kotun ku dan na san har wakilin mu ya taba zuwa ya wakilce mu mu ji me ake ciki
gaskiya ne gaskiya ne a hakikanin gaskiya kamar da ka samu labarin kan cewa mun je kotu mana kotu kuma ta san ma kotu ita kamar mace ce mai ciki ba a san me za ta haifa ba to amma hakikanin gaskiya mu saboda abubuwa sun mana yawa muna ganin kan cewa an yi mana turin da kaka mutu an tura mu kuma an zo an hana mu haƙoƙin mu sannan kanka ne ka san a tura mutum ya fita waje ba tare da an ba shi kuɗi ba just like ana kashe wannan mutumin ne to haka ake mana tsirin da suka mutu to mun kasa hakuri mun je kotu an aika wa bofa na ɗaya bai zo ba an aika masa na biyu bai zo ba an aika masa na uku bai zo ba an aika masa na huɗu ma bai zo ba to saboda haka a biyar ka masa samu ya turo wakilan sa na kotu to wakilan da ya turo malam Usman abun mamaki shi ne waɗannan malaman da suka tafi ƙaro karatu karatun nan ba kansu yayi musu amfani amma zai fi wa Najeriya ita da kanta amfani to da aka je sai babba ya je ya dauki fan senior advocate of Najeriya Femi Falana sai je ya dauki shi ne zai kare shi to abun mamaki shi ne mu nan daga cikin mu akwai ɗaliban babba a makarantu amma kuma babba ya hana kuɗi kuma ya zo yana ba wa Femi Falana kuɗi to kaga babba kamar yana daɓa kan sauka ne kamar yana daɓa kan sauka ne to saboda haka Femi Falana ya zo
kocin
kuma inda Femi Falana ya yi rashin sa'a shi ne lawyer da muka fara ɗauka muka ce yana so ya bi mana ya kwato mana hakkin mu a wajen babba saboda har ya turo mana da email address ɗinsa mun aika musu da duk wata matsalolin da abin da yake faruwa da Tech Fund kuma da daga baya ta don sai muka ji babba ya ji ya dauki Femi Falana to saboda haka da ya dauki Femi Falana sai muka ce tun da abin ya zo da haka mu in Allah da zamu wata tsakan hanci
to
tunda alhamdulillah malamai ne na manyan makarantun Najeriya ko ba komai dai ana tunanin sun san abin da suke yi
haka
kuma according to ethics na legal practice bai kamata a ce ka ji bangare daya ba
kana
so ka kwato masa hakkin sannan kuma ka bayar da shi kaje karba din sai muka ce ai akwai NDA akwai disciplinary committee wannan committee din sai muka rubuta Falana letter mun rubuta masa takarda muka yi masa recording muka ce masa to a rana kaza lokaci kaza kai magana da mutanen mu kaza a rana kaza lokaci kaza kai aiko mana da email ka ce a tura maka a rana kaza kai kaza muna so ka duba ka gani a legal practice wannan abin da kai ita ne take
yes ba sa ba madoka
to a haka ake mun zauna za a zauna wannan al'amarin da ta wuce 30 ga wata za a zauna sai muka samu wani tsokaci daga wajen su su Falana din ina roƙo kan cewa da Allah a ɗanɗaga musu lokacin zuwa wani lokaci suka kai shi zuwa 25 ga watan Januwari.
Januwari.
Muka ce to shi kenan a bari 20 ga watan Januwari. Amma magana ta gaskiya shi ne shi babba babu abin da zai iya cewa mun fi karfin babba dalilin da yasa nake mun fi karfin babba shine saboda wannan case ana maganar ƴan Najeriya ne gaba daya kuma kakar zabe ki take tawowa shi shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya sani kan cewa ya kamata a ce duk wanda za a sa a wajen da za su dinga kula da harkokin jama'a ya kamata a samu mutane waɗanda suka san abin da ya dace waɗanda kuma ya kamata su yi abin da ya kamata to abin da AG Bob yake cewa shine mun tafi ba bisa ka'ida ba to mu kaddara ma mun tafi ba bisa ka'ida ba malamin kuma idan ba bisa ka'ida muka tafi ba yaya za a yi mutanen da suka tafi shekara biyu kafin a naɗa ka office sannan ka zo ka kawo wani policy ko guideline sannan wannan guideline din ya shafi waɗancan mutanen a cikin duniya ina ganin ba ita ake wannan policy din
na magana ne da rushi
ka
ce ka kara
ko sai ka ja nan sai ka ce to daga sai ka ce daga ran da ka zo to shikenan
ita ma gwamnatin Najeriya gwamnatin Buhari da ta zo ta ce akwai abubuwa da yawa da layi ta shata ta ce kara kara
yawa to haka yake mata shi ma da ce shata layi to abin da ya bamu mamaki shine muna ta kokari mu ga kan cewar an kwato wa mutane hakkin su malam Usman mutum ne ya fi karfin gida fa a Najeriya ka san da yadda rayuwa take
sai hankali
amma ya ji cewa an koro shi da family da ƴaƴansa da komai kani da Allah wannan ta bangaren diplomasiya Najeriya take da kunya ko kursi scholar din ko wanda aka kora za a ce dan na cikiya ne amma me yasa mutane masu madafin inku ba za su iya kalla abin da idan basira ba a yi maganin abu
to yanzu ku misali in yace za ku fito wajen kotu ku sulhu yaya kuke kallon abin
to ai dama magana da yace malam Usman dama sulhu shi muka nema tun daga farko saboda mun rubuta masa wasiƙa sai da muka rubuta kafin mu je kotu sai da muka rubuta masa wasiƙa muka rubuta ba wasiƙa muka ce dan Allah muna so ya kalli abin nan da idan basira waɗannan ba su da laifi waɗannan malaman da suka tafi saboda duk wanda aka tace shi ya tafi karatu karan kansa yana tunanin za a bashi kuɗi ba tare da an sa hali masa ba ai wai ta ce wannan amma makarantun ka sun sa hali maka sun kuma makarantun nan su ne suke da damar da za su zaɓi wanda zai tafi karatu
kuma suka ce ku tafi za a ba ku kuɗin ku
kuma suka baka takardama tunda suka sa hali maka ta bi kai ba ka da kazo tunda kai ma kana tsaye daga cikin ma malami ne kuma ga remission ne to me yake so kenan mutanen da ake so a samu a ga kan cewa Najeriya ita ma ta tsaya da kafa ta tana competing da sauran kasashen duniya sai kuma yanzu kace na tsadewa ilimi kafa to wannan akwai magana bayan kenan
to yanzu misali wannan magana da ake ciki na san tun lokacin da muka yi magana a watannin baya akwai wayanda suna can ba su dawo ba akwai wayanda kuma kuka daddawo abun ku saboda kun ga abun ba zai yi ba shin wayanda suke can a kage kai yanzu suna can duka a kage koko wasu sun dawo koko duka sun dawo koko wasu sun karasa da kansu kawai
malam Usman wasu sun dawo wasu kuma suna can a rike wasu a rike musu wura an hana su ci gaba saboda ana bin su kuɗi ma sun kasa dawa
saboda kasa tafi kuɗi ya da
yau ko shekaran jiya nan naji an yi ko barin an yi BBC ta yi hira da mutanen Ingila mutanen Ingila suna nan su rasa yadda za su yi su ma suna cikin damuwa kuma dai harkar tattalin ɗin ce ba fa ya ga da gwagwara abubuwa amma idan ka'ida ce ai kaga ya kamata a ce duk wanda ya tafi karatu ma ya kamata ma a yaba masa ba ma taɗe masa ƙafa ba a yaba masa ma yayi kuka ta ya tafi da yana suka tafi gaba haka ya kamata ba ma Abdullahi Bakko Bucci ya zo ya ce kowa zai iya ba shi kaɗai ya iya
wannan harka ta maganar ilimi da ake yi shin wai ko ƴan Najeriya sai ta abin da Bature yake cewa individual sai kowa a kan kanshi yayi wani abu ne sannan abin zai gyaru ne ko yaya kuke kallon abin ku malamai
to gaskiya magana ta gaskiya akwai gyara a harkar ilimi na Najeriya akwai gyara a harkar ilimi idan har ana so harkar ilimi ta Najeriya ta tafi daidai yadda ya kamata sai an cire siyasa da harkar ilimi magana ta gaskiya ke kuma sai an tsaya an duba kan cewar kasashen wanda da muka ci gaba yanzu sun rike ilimin na kuma sun yi mana shel sun mana fintin kau ba wani abu bane yasa suke mana fintin kau saboda sun tsaya wajen ilimi abin da ya kamata aiwa ilimi suna yi mata kuma ba sa wasa da shi ba sa compromising na standard to idan ba haka aka tsaya aka duba ba masu madafan iko suka tsaya suka rattaba hannu akan irin waɗannan dokokin wanda za su yi magani irin waɗannan abubuwan a Najeriya to ina gaya maka gaskiya ƙasar na mai tatu ne ta so yanzu mai tayo ta wuce Najeriya saboda ilimin nan duk duniya da ba za su fike rawa da ba za ilimi fike rawa to saboda haka in dai ba tsayawa aka yi aka kawo wata doka wani policy ne kyau wanda zai taimaka wa ilimi a Najeriya ba to ina gaya maka ƙasa ne ta so mai tayo ta wuce Najeriya
to mun gode sosai malam Balarabe Dutse sai mu ce in lokacin zaman sulhun yayi na watan Janairu din ko kuma an shiga kotu ne ko ma ya aka yi muna fata za ka tuntuɓe mu saboda mai magana da ku in da hali ma har da kila lauyan da ya tsaya muku
to insha Allah malam sai godiya miki malam
mun gode sosai
godiya miki malam
masha Allah
da zaka yi lafiya da da malam badaram makara mara ko ba ka ba ya bi da allo ya yi rubutu me
yare da sani kulli cin mushi ya gudar du ya ga takaddu
don adana mudi musa dinda
ya ga kudade ya ga sarutu ya ji tauta ba
ai kun ga makafi sun furafi kun ji tare su kun ga tokar aku
ba bada da malam badaram na ja kunnan ku ba kara mara ku ba zaban ina yi ya ji da allo ya yi rubutu ya rike sani kulli mushi ya gudar du ya ga takaddu
don adana
kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura musamman akan harkar ilimi Malam Kabiru dan Laji Lawanci.
To assalamu alaikum Malam Kabiru.
Wa alaikum assalam.
To ka ji ma Nazira sarkin waka ce ba fada da Malam Badara.
Barka da shigowa.
Wato lamarin ilimi an yi magana. Kowa ya yi magana.
Yawwa.
A kasan nan ba wanda bai magana ba. Akwai zan iya tuna wani abun da marigayi da Tabala Usman ya taba fadi.
Eh, Allah ji kanshi yayi.
Kun ga yace shi akan yazo yayi magana game da yadda za a farfado da harkan ilimi. Eh, je wurin sai yace musu su je su nemi recommendation da suka bayar tun a 1980 something. Na manta wace shekara ce.
Wato irin tsokacin
da aka bayar. Duk wani kamata. Duk wani abun da ya kamata a yi don farfado da ilimi a kasan nan.
Yana cikin tsokacin.
An riga an gaya wa mutane. Yanzu abinda kuka tambaye ni game da mu a namu wato matsayin mu na mu
mutanen kasa
mutanen kasa ne zamu don inganta ilimi
tun da can ya fara yana ya fara
shugabannin mu dukkan mu dan Najeriya ne
yawa
kuma ilimi shi wato kamar yadda wannan malamin da kuka hira da shi ya fadi shine dole sai mun dauke ilimi da muhimmanci kafin a ce mun warware matsalan ilimi a kasan nan wato eh mutane su ga maka cewa ya kamata a ringa bude makarantu irin na al'umma wato community primary school da secondary school ko kuma waɗanda suka gama makaranta su ringa daukan darussa suna daukan dalibai a unguwanni su suna ba su darussa amma duk wannan kawai hanyoyi ne kawai da ake wato na wanda ake cewa shortcut wato abi doshi ake cewa ko kuma a yanke don maganin al'amarin wato duk wannan abubuwan da muke yi akai dole ne gwamnati ta tashi ce lallai da gaske take tana so ta gyara wannan al'amari na ilimi kaga tukun daga farko daga irin ainihin tsare-tsare na ilimi zaka tara gwamnatin tarayya tana da tsarin ta na daban gwamnatocin jihohi suna da tsarin su na daban wanda gaba ɗaya zaka tara ya kamata a ce tsarin nan ya tafi akan cimma wani manufa ne na kasa gaba ɗaya to amma sai aka ce wai ayi wasu tsare-tsare wanda yake saboda ainihin al'adu da yanayin mutanen kasa kowace al'umma ta je ta shirya ainihin tsari wanda zai bire da ainihin al'ummar ta wannan ba karamin kuskure ba ne dole a koma kan tsari din a ce wato wannan shine tsari na kasa Najeriya ga abin da take so ta cimma na ilimi sannan kowane tsari da za a yi na ilimi ya kasance ainihin burinsa shine cimma wannan manufa da ainihin kasa ta sa na cimma ainihin burin ilimi. Duk kuma wani abubuwan da ake magana yanzu kaga an magana cewa education for all a 2015.
Yawa yanzu muna ilimi ga kowa. 2015 gashi mun shiga muna neman 18.
Najeriya ta sanya hannu a wannan abu. Sannan tunda muka dawo kawai sai dai abubuwa na takarda da tsare-tsare wanda yake duk su kare a bawa 'yan kwangila abun da ake kira supply na takardu ko kuma gine-ginen azuzuwa inda ma aka yi azuzuwan kenan. Ba wanda ya damu da ainihin malamai da suke koyarwa a wayannan makarantun ko kuma ainihin abubuwan koyarwa a makarantun sannan nawa ne aka ware a kasafin kuɗi na kasa saboda ilimi daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi duk waɗannan abubuwa dole sai mun sa su a cikin al'amuranmu. Maganar da muke cewa wai a mu a matsayinmu na jan kasa mai zamu mu taimaka
me kwabo da
kai tabbatar maka duk wani abin da wani dan kasa zai yi in baya cikin tsari na aikin gwamnatin ko kuma abin da gwamnati take so ta yi akwai abin da ake kira political will wato yawa shi ne wanda ake yawa in ma kana so ka taimaka ilimi kin gwamnati bata sa hannu ba akwai abin da ake cewa akwai limit na abin da zaka yi
sai
a matsayin na mutum. Saboda ka duk abin da zamu yi saboda dole sai mun zauna mun
zuwa yanzu
an samu matsala kamar shekara 30 da suka wuce an samu matsaloli. amma yanzu me ya kamata a yi a gyara waɗannan matsaloli?
Eh to amma
abubuwan da ya kamata
magana da nake
yanzu ko abu daga kasa
eh daga kasa amma yanzu misali Malam Kabiru Lawanci yanzu misali muna da masu kuɗi na gani na fada na azo a gani hamshakai misali idan har gwamnati tana da raunin yin wannan abun shin su kuma zuciyar su ba ta da tunanin cewa to bari mu zo tunda gwamnati ta kasa bari mu tallafa saboda ƴan ƙasa su ƙare saboda mu muke da arziki mu muke da kana ga irin wannan ko kuma sun talaka su ce bari mu yi gangami mu dan hada wata ƴar gidauniya wanda mai kwabo da dari zai jefa kila a tallafa harkar ilimi a cikin aljihu duk ba za a iya irin wannan
ilimi ba abu ne ilimi ba abu ne kaman tara kuɗi a sai a mutane abinci su ci ba shi ba haka yake ba
to ya yake
wato abinda mutane kamata su gane duk wannan za a iya yin shi ga tara mutane kuɗi su sai abinci su ci tara mutane kuɗi su gina hanya tara mutane kuɗi su gina gida duk wannan za a iya yin shi amma ilimi baka yawa ilimi irin wannan shi gidan
to nisa
ilimi yana buƙatar abinda Bature yake cewa ainihin holistic approach wato abu ne wanda ya shafi komai da komai aka cewa gwamnati ta gaza saboda kana da kuɗi bari ka zo ka bai wuce a tsari a kai a ga makaranti masu kuɗi ko makarantun al'umma ba ci gaban waɗannan ya kaga shi wannan mai kuɗi ya gina makaranta abinda yake dubawa ba riba ba wai inganci ilimin ba riba yake dubawa ba wanda yake magana inganci ilimi a makarantun kuɗi riban da zai samu shi yake dubawa a koyawa yara turanci su fito suna turanci kamar yaran da aka haifa a Ingila amma in ka tambaye su ilimin babu
amma a kai turanci a baki
gani mun zauna a jami'a mun ga irin waɗannan abubuwa amma in kana so ka koyawa yara ilimi in dai har ilimin ake so a samu dole ne yara su ainihin je makarantun da ake cewa public school
wani abu da
ya suka
ci gaba makarantun gwamnati
ke nan suka ci gaba haka suke yi
eh to amma misali Malam Kabiru ya hakuri ba kai ka ba yawanci zaka ga cewa matsalan nan zaka ga ni isa sai a irin kasashen mu na Afirka ne zaka ga ba Najeriya kawai ba zaka kamar a Nigeria zaka kamar akwai sakon Musa Hadarin Asuba daga Damagara wanda ya aika mana ta shafin mu na Instagram yace assalamu alaikum yau da gobe gaskiya ne a gani na ta hanyar sanin ciwon kanmu da kuma ladabi da biyayya ga malaman mu da iyayen mu to duk wanda ya cika waɗannan ka'idoji to shine yana ga Allah zai sa a tafi daidai to a tashi lafiya yau da gobe shin yana da nasaba da maganan cewa dabi'u wane ne duka yaya abun yake ya shafi ko ina kuma Afirka
dabi'u dole su shafi harkar yadda mutane suka dauki ilimi shi kansa ai dabi'un namu na rashin bawa ilimi muhimmanci shi ya jawo matsalan da ilimin ke yawaye saboda mu bamu dauki ilimi da muhimmanci ba musamman ma kaman mu a yankin mu na arewacin Najeriya tunda tun daga farko kuma ai ilimin kansa abun bai yarda da shi ba saboda haka dole ne wannan tunani duk da an samu al'umma da yawa wanda tunaninsu akan wannan ya canza to amma kuma babu makarantun da su da yawa su yi ilimi din
babu
wato abun da yawa fa malam dole gwamnati ta tsaya ta ce za ta yi abun da kanta fa in wani maganan abun nan wannan tunani na ɗan jari hujja na cewa a'a yanzu dole kowa ya sa kaza dole a yi kaza wannan duk ba zai kai mu ba ƙasa tana cikin matsala ilimi ya ruguje gwamnati ta fito ta ce lallai Musa dokar ta ɓace harkar ilimi dole a gyara wannan harka ta ilimi
to malam Kabiru ta yaya
wai tsabe ko wani sare saren rasta a je daga kasa a sare cikin abun a yi maganin shi
to malam Kabiru muna fatan wani daga cikin gwamnati yana jin wannan shiri da muke yi wani kira za ka yi musu na gyaran da ya kamata su yi din
na farko dole a ɗauko wannan gyaran daga kasa gyara daga kasa shine a koma ainihin tsare-tsare na ilimi da aka yi tun daga baya ganin cewa a ina ne muka yi kuskure a tsare-tsare mu
muka watsa
sannan sai a duba yadda za a gyara yawa muka watsar da ainihin tsari din yanzu ai matsalan da ake da shi tsari ne wanda muka ɗauko wanda su kansu ƴan ƙasan ba su san ina ne ma wannan tsarin ya dosa ba saboda haka dole mu koma akan tsari din mu ga a ina ne muka yi kuskure a tsare-tsaren da muka yi na ilimi to daga nan za a faro gyara din makarantun mu na fara an yi wannan abu ba wai fa yanzu aka fara ba na tuna lokacin da muke jihar Bauchi an yi wannan tsarin a shekarun 1980 zuwa 89 tsari ne mai kyau kuma yayi kuma duk wanda yayi karatu na primary school zuwa secondary school a jihar Bauchi a wannan lokacin zai gaya maka cewa makaranti dai a wannan jiha ta Bauchi kan sun fidda ɗalibai waɗanda yake ana alfahari da su a duk inda ka je a ƙasar nan saboda haka dole ne mu koma wannan tsari din
to mun gode sosai malam
to mun gode kware da gaske malam
to Allah ya sa mu dace mun gode to Kabiru Lawanci kenan shi ma ɗaya daga cikin ɗalibai kuma malamai a yana koyarwa shi a jami'a amma dole da ke zare
zama mai bayani mai gamsarwa
wallahi yanzu lokaci kan ba zai bar mu ba
to shi na tso dangi Hafsat dan mai sauraro
sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniya mu ne Aidin Otko sai kuma wadda ta hada mu a Facebook live wato Maryam Bashir Bugaji ni Usman Ahmad Kabara a Washington
Hamisu ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa.
Masu wasanni ba ta gane ba. Dan wasan kwallo ba.